sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garbani da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren 36 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya, za mu fara da Najeriya, inda shugaba Buhari ya nada sabon mukaddashin babban sufeto janar na 'yan sanda.
Abi ne kasance an samu wannan canji, kuma an ci gaba da maida karfi wajen reform na 'yan sanda, wanda wannan gwamnati ta fito da kuma a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar kawo sabon sauyi ga ayyukan yan sanda a kasar nan.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasir Batsari na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan akan korafin al'ummomin Alawa da wasu garuruwa inda aka kashe jami'an tsaro. Sannan kuma muna tafe da labarin wasanni daga Jamhuriyar Niger. To amma kafin nan, ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarun duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru, a cewar asusun bayar da lamuni na duniya IMF a yau dinnan Talata. Asusun IMF ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekarar, sannan zai dada miƙewa da kashi 4.4 a shekara ta 2022, wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da yayi bara da kashi 3.3 cikin 100, yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a fadin duniya daga kasar China a ƙarshen shekarar 2019. Amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ayyukan yi wajen 916 a watan Maris. Yau ma ma'aikatar kwadugo ta ce ayyukan yi sun ƙaru da tsawon shekaru 2 tun a watan Fabrairu, wanda ya ɗara yadda abin yake gabanin ɓarkewar cutar da kashi 5.1 cikin 100. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Sirioja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar kasa, wadda ta yi awon gaba da gadoji, ta kayar da itatuwa, sannan ta malale kan tituna da tabo. Al'amarin da ya dada kawo rudani a kokarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu. Mutane akalla 128 sun halaka, baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. Daya daga cikin wuraren da abin ya fi muni shi ne tsibirin Lembata, inda gidaje da dama suka lalace bayan da ruwa ya mirgino wani curin da daskararren tanderu da tsaunin ilile wato loko ya amayo tun gabanin nan. Koriya ta Arewa ta ce ‘yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan Talata ta shafin intanet na yaɗa labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da buƙatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul. Rashin halartar Koriya ta Arewa wani babban cikas ne ga fatan Koriya ta Kudu na ƙara danƙon zumunci a diflomasiyance tsakaninta da abokiyar gabarta, irin yadda suka cimma a wasan Olympic na lokacin sanyin winta na shekara ta 2018. Shugaban ƙasar Isra'ila Ruben Rivlin yau Talata ya bayar da sanarwar amincewa Prime Minister Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati. Wani zaben da aka gudanar a ƙasar a ran 28 ga watan Maris, wanda shi ne zaɓe na 4 da aka gudanar a ƙasar cikin shekaru 2, ya kai ga rashin samun jam'iyyar da ta samu isassun ƙuri'u na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Netanyahu zai samu wa'adin kwanaki 28 na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, kuma yana da zaɓin neman a tsawaita masa wa'adin da makonni 2 idan ta kama. idan aka kasa kafa gwamnati a tsawon wa'adin Rivlin na iya amince ma wani dan takarar kuma ya kafa gwamnati. Amurka da Iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan Talata a Vienna da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a madadin dage mata takunkumi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya gaya manema labarai jiya Litini cewa manzan Amurka na musamman kan batutuwan Iran Robert Malley zai jagoranci tawagar Amurka zuwa wurin tattaunawar a Vienna, inda Birtaniya, China, Faransa, Jamus da Rasha ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015, sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan Talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarsa cikin yarjejeniyar.
A gaida Ibrahim, labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara da Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ya nada sabon muƙaddashin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alƙali Baba don maye gurbin tsohon shugaban 'yan sandan Adamu Muhammad nan take. Wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga bakin ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Maigari Dingyadi, wanda ya ce
kasan shi dama DIG ne kafin a bashi wannan appointment, yana in charge na force DIG, kuma wannan nadin ya fara aiki a kai tsaye. Wannan ya biyo bayan tantancewa da aka yi na waɗanda ke da haƙƙi wanda ake ganin sun cancanta su zama IG, kuma shugaban kasa ya da aka yi da kwarewa da dadewa cikin aiki da kuma kwazon ayyukan da suka yi, ya zaɓi wannan ban Allah aka bashi wannan nadi na riban kwarewa kafin a yi da kammala ƙa'idodin da ya kamata a bi don tabbatar da wannan aiki da aka bashi. Da ka sani da shi ke da ikon nada IG tare da hulɗa da police council, to ina jin da yake bai yi wannan hulɗa ba kuma shi na kai shi yasa aka ba shi riban kwarewa kafin a kammala doka din da ya kamata don ya zama cikin doka.
Menene muhimman abubuwan da ake fatar shi wannan sabon secretary general mai riko ya fara yi a magana kawo tsaro a cikin Najeriya?
To kamar yadda 'yan Najeriya suka sani, matsaloli 'yan sanda a ƙasar nan suna da yawa, musamman akwai matsaloli wanda suka shafi kayan aiki wanda ba kammalalu wanda babu su isassu, da motoci da gyare-gyaren gidaje da ofisoshin 'yan sanda da harkokin da suka shafi jin daɗin 'yan sanda su kansu, wanda zai taimaka musu su yi ayyukansu ba tare da tsangwama ba kuma ba tare da sun wawaya su haƙi daro ko su nema wani ba. Wajibi ne kasance an samu wannan canji kuma an ci gaba da mai da ƙarfi wajen reform na 'yan sanda wanda wannan gwamnati ta fito da shi, domin a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar kawo sabon sauyi ga ayyukan 'yan sanda a ƙasar nan. Waɗannan abubuwa su ne muke sa ran sabon IG zai mai da hankali a kansu, domin a ga cewa an yaƙi matsalolin da ke tattaba wannan ƙasa ta rashin tsaro a kowane ɓangare na wannan ƙasa ta.
A yanzu me ake fatar a yi da sauran mataimakan secretary general din? Shin za a yi ritaya ne ga wasu ko ko za a bar kowa ya ci gaba da aikinsa domin kada a rasa ƙwararru wato wanda za su taimaka mashi gurin aiki?
Kaddi bi tsarin su 'yan sanda suka cancanci wannan abin, za a ga shi wannan wanda aka rada kusan shi ne kusan da mutane a cikinsu. Duk wannan da bai samu ba, ba zai samu matsalar dole sai ya ritaya ba a cikin, saboda kusan kowa shina nan kuma za su yi aiki tare da shi ba tare da wata zambon abin Allah ya da. Irin yayin da muke ciki yanzu, ba mu son mu rasa ko hannu guda na 'yan sanda. Abinda muke so sai dai mu samu ƙari mu ci gaba da kallubalantar wannan matsala da muke ciki rashin tsaro a ƙasar, shi ne kusan manufar wannan tsari da aka yi da shi.
A gaida Umar, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir Batsari da rahoto na musamman.
A yanzu haka dai ɗaruruwan jama'a ne ke ci gaba da tserewa suna barin gidajensu tun bayan wani harin da ‘yan bindiga suka kai da ya yi sanadiyar hallaka sojojin Najeriya guda biyar tare da ɗan sanda guda a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Al’ummomin da ke zaune a garuruwan Alawa da Gyaramiya a ƙaramar hukumar Shiroro dai sun shiga wani yanayi na tashin hankali. Jibrin Abdullahi Alawa shi ne shugaban wata ƙungiyar matasa a yankin na Alawa. Ya ce tun bayan da ‘yan bindigar suka kai harin da ya hallaka waɗannan jami’an tsaron, mutanen yankin ke ta tserewa saboda janye jami’an tsaron sojojin da ‘yan sanda da ma ‘yan civil defense da aka yi daga yankin.
Barayi sun kawo ma military formation hari ala, sun kashe sojoji da civil defense da kuma mobile police da ke ala mutum shida. Bayan sun kashe su, daga baya suka je suka tura aka ɗauko gawa, aka wuto da gawa da kuma wayanda sojojin da suke wurin nan. To tun daga lokacin nan mutane suka tsorata da cewa tun da an yi withdrawing duka security formation na wurin, kaga kowane lokaci barayin an ba su da barayin kenan za su iya kawo masu hari kowane lokaci. Sai suka yi ta guduwa daga ala.
So yanzu
washegari kuwa yanda suka yi anticipating din sai gashi barayin sun zo. ‘Yan tsiraru da suka rage a garin suka yi ta guduwa. To tun daga ranar nan har yau nan da nake ma magana, kullum barayin nan sai sun kawo, sai sun zo Alawa. Yanzu sun zo sun fasa gidajen mutane, kwashe abinci suke yi da kayayyakin da mun iya rage na mutane, suna tafiya da shi camp din su.
A ina ne camp din nasu yake?
To wannan yana cikin daji ne, ba cikin gari ba, ba za mu iya wannan ba.
Okay, to yanzu Alawan kenan kana nihin ba mutane kenan?
Yanzu Alawa ba mutane, mutanen da kenan ‘yan tsiraru ne wanda sukan ɗan yi gudu su hau kan tsoni. Su ne ma suke dan ba da update na abin da ke faruwa wurin.
Kuma an kwashe jami'an tsaron da ke wurin dama?
Duka jami'an tsaron an kwashe su a Alawa, ba kowa yanzu, ba ma Alawa kaɗai ba. Kaga kaman Basa ba ma wata harin da aka kai musu kwanan nan, kuma an kwashe sojojin da ke Basa. So da Alawa da Basa yanzu duk mutane sun gudu a wuraren.
Na'am, to yanzu me kuke so a yi yanzu?
Yanzu mu kwacemu da gwamnati shine ta mayar da jami'an tsaron nan so da mutane su koma gidajensu.
Shi ma dai Malam Ibrahim Bando Gari mazaunin yankin ne na Alawa ga abin da yake cewa.
Wallahi yake Alawa nan babu lahiya, babu zaman lahiya, kuma babu kwanciyar hankali ko alama da abu ma yake gani. Wallahi ka tsaya sai ka ji da hawaye. Dan yanzu haka idan ka zo maraba Alawa za ka iske ba masaka sanke da yara da mata da yara ƙanana da tsofaffi ma ba su san ma inda za su tankara ba wallahi. Kuma babu abinci ko ruwa, kai kai bari ko abin mai ba shi komai wallahi. Dan je ma mun je za mu dauko musu kaya. karshe wallahi a guje muka dawo da ni da aboka yake na mai da muka daban-daban muka dawo wallahi
to babu jami'an tsaro ne wurin
ko guda babu daga bakin Fandogari abinda ya kai sai ka dangana da haka ko dangana da guru abin nan in kutura ka samu ma'aikaci jami'an tsaro har gaba da basa duka babu kowa duk an kwashe su
na'am to yanzu me kuka tsawayi
to mu ga neman talabi da muke da Allah da ubangiji ya kawo mana talabi neman da talabi muke don Allah da annabi inda halin da gwamnati makamana mu samu kwanciyar hankali da zama lafiya babu abinci babu abin da babu kudin da za ka yi saboda sarrafa kanka babu inda za ka buka san kowa ba ya za ka yi
so yanzu alawan babu kowa kenan
alawa babu kowa wanda kenan ko masu kokarin su dan hidoka su ne su ma daji suke kwana ko jiya da jiya da yamma jiya sun zo garin shekarun da yamma sun shigo wallahi kullun abin kenan kullun yanzu duka daga bakin alawa daga bakin Fandogari tunda har zuwa Jeremiah alawa basa tajinan kun bata gaude ina da kafin duk ƙauyukan da ka sani gaba ɗaya babu kowa wanda kowa ware yake samu hito
kuma su waɗannan ɗan bindiga ana ganin su suna yawo a wurin
ba wai abu su ba abin nema bane ma ba abin nema bane wallahi mallan nasir mu dai kalamarin sai dai mu zuhuri mun dai kai kuka ga Allah ubangiji mana magani
to kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sandan jihar Niger akan wannan al'amari na alawa ya ci tura domin kuwa kakakin ƴan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba to amma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da kashe jami'an tsaron sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna ɗaukar matakan ganin sun maida jami'an tsaro a yankin na Alawan
Na san kana da masaniya game da sojoji guda biyar da dan sanda da aka kashe ta uku kenan kuma wannan ya ƙara tabbatar cewa jami'an tsaro suna nan suna ƙoƙarin su domin su kare jama'a da irin waɗannan ta'addanci da muke ganin so da yawa mutane suna ganin kamar cewa gwamnati ba ta komai amma alhamdulillahi gwamnati na nan ta ci gaba da sa jami'an tsaro a maganar da muke da kai akwai jami'an tsaro da kusharki akwai su a Fandogari da kuma Alawa da kuma nan shiyan sarkin fawa so waɗannan da kaga an kai mahari na Alawa da masu ɗan daɗe a wurin an kai su ne don su kare wannan hanyar da ƴan ta'addan sukan fito daga Kaduna su shiga wurin su shiga wannan daji. To shirin musamman suka yi musu a ɗaruruwan su suka shigo suka yi musu wannan abin kuma alhamdulillahi jami'an tsaron sun yi rawan gani ba don sun dage sosai ba Allah na tawaki daga dukansu sun kashe su.
Na'am, yanzu dinga za su koma wurin jami'an tsaron koko dai an raba
su. Dama ai shiri ne wanda yake wannan na security ne ba wai sun tashi wurin gaba ɗaya ba kenan.
Na'am.
Sun ɗan janye ne su je a ƙara yadda za a ƙara ƙarfafa wannan tsaro. Maganar da nake maka an kwaso waɗansu sojojin da kuma waɗansu ƴan sanda daga waɗansu wurare wanda yake za su je a ƙara ƙarfi domin a tabbatar cewa an ci gaba da gwagwarmaya na kawar da su wayannan ƴan ta'adda a wurin.
Na'am. Akwai korafi na su wayanda suka tsere suka koma sun yi sansani a Fandogari suna korafin rashin kai musu tallafi da sauransu dai ban sani ba ko akwai wani shiri na yin haka din.
A kowane lokaci gwamnati tana sane da idan haka ta faru matsala guda kawai ake samu kuma matsalan bai wuce idan mutane suka ji waɗansu ma ko da ba kawo hari akan ƙauyukansu ba da sun ji labari kowa zai tattara nashi ya bar gari ya fara zuwa wani wurin da yake gani yafi masa sauki to kaga idan ba an zo an tantance ba shin wane ne ya je wuri kaza ba za a iya kai wannan tallafi nan da nan daga gawa ba abinda muke da shi dama ka san muna da camp a Kuta da nan gwada to wayannan dama camp ne an san kowane lokaci an san mutanen da suna zama kuma suna komawa so ana iya kididdigan su so amma yanzu da yake wannan ta faru jami'an mu na emergency za su je su tantance shin mutane nawa ne mata nawa ne yara nawa ne ina ne suke zaune domin a kai musu tallafi na gaggawa.
Bayanai dai sun nuna cewa yan bindigar a yanzu suna ƙara yin ƙarfi a wannan yanki na Shiroro da kuma Sarkin Fawa. Wani lokaci ma har wa'azi suke yi a masallatan Juma'a na ƙauyukan da suka mamaye, al'amarin da ke kama da mayakan Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
Shekara ɗaya kenan da barkewa annobar coronavirus, cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar, har yanzu da sauran jan aiki.
Ni ban yadda da wannan rigakafin ba, saboda ita corona ma kanta ni ban yadda da ita ba.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato ƙwararru daga ƙasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar VOA na musamman. Ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunanku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger, inda mako na 17 na Super League na teburin ƙwallon ƙafa na wannan ƙasar ya bada sakamako kamar haka. AS Douane ta Custom ta sha kashi 1-3 a hannun Union Sportive de la Garde Nationale du Niger, yayin da Racing ta Bukoki ta birni mai ta 2-2 da Irana ta Arlette Jahar Agadez. Olympic Football Club ta birni mai ta karkara Espoir ta Zandar raci 3-1, yayin da Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi a gida 1 da banza a hannun GS Adar Tattawa. Idan muka dibi teburin wasannin ƙwallon ƙafa na Super League na jamhuriyar Niger, yanzu haka dai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ce ke kan gaba da maki 38, sai ta biyu AS Garde Nationale du Niger tana da maki 29, ta uku AS Douane ta Custom tana da maki 29, ta hudu AS Nigelac ta wutar lantarki tana da maki 28, Espoir ta Zandar tana ta biyar da maki 27, Jangorzo Football Club ta Maradi tana ta shidda da maki 22, ta bakwai AS Sonitep ta Montpetre tana da maki 20, sai Irana ta ma'adanin uranium tana matsayin ta 8 da maki 20, Olympic Football Club ta Yamai tana ta tara da maki 19, ta goma AS Fan ta Sozoji tana da maki 18, sai Racing Bukoki ta Bambarin Yamai tana matsayin ta 11 da maki 18, GS Adar ta Tawale Lebrunin Adar ita ce ta 12 da maki 17, AS Police ta ƴan sanda tana ta 13 da maki 16, ta 14 Sahel Sporting Club ta Bambarin Yamai ita ce ta baya kutal da maki 14 kawai. Har yanzu dai akan wasannin ƙwallon ƙafa, idan muka dibi halin da ake ciki a wasan Champions League na Club Zakarun nahiyar Turai kuwa, a yau Talata ana can yanzu haka ana karawa ta kwata final ko kuma quarter final tsakanin Real Madrid ta Spain da Liverpool da kasar Ingila, yayin da Manchester City ke karbar bakuncin Borussia Dortmund ta kasar Germany. Sai dai kungiyar Real Madrid ta kasar Spain din ba za ta yi dogaro ba a wannan wasar ta yau da dan wasan ta dan kasar Faransa Rafael Varane, bayan gwajin da aka yi masa a yau Talata ya nuna cewa yana dauke da cutar coronavirus. Haka ma dan wasan ba zai halarci karon battle da za a yi na Clasico ba a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu, tsakanin Real Madrid da FC Barcelona a teburin wasannin ƙwallon ƙafa na La Liga na kasar Spain. Haka ma ita ma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern Munich ta kasar Jamus ko kuma Almanya a yau Talata ta bada sanarwar cewa dan wasan ta na gaba Sergio Abri ba zai halarci karawar da za ta yi a gobe Laraba na quarter final ko quarter final na Champions League na ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai da Paris Saint-Germain ko PSG ta kasar Faransa ba, saboda shin ciwo da yake yi a makoshin sa. Kenan ɗan gaba-gaba da suka hada da Lewandowski da Gnabry ne na kungiyar Bayern Munich ta kasar Alman ko Jamus ba za su samu damar bugawa club din na Bayern Munich karawar su a gobe da PSG ba. Haka dai a goben duka idan Allah ya kai mu Laraba, a ci gaba da wannan fafatawa na wasannin ƙwallon ƙafa na Champions League na club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai. FC Porto ta
kasar Portugal zata karbi bakuncin Chelsea ta kasar Ingila duka dai a wannan quarter final na Champions League na kullun kafa na wannan shekara ta 2021 Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Kafin mu kammala shirinmu na wannan lokaci ga Ibrahim ya sake dawowa don karanto mana takaitattun labaran duniya.
Tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru a cewar asusun bayar da lamuni na duniya IMF a yau dinnan Talata. Asusun IMF ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 6 cikin 100 a wannan shekarar, sannan zai dada miƙewa da kashi 4.4 a shekara ta 2022, wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da yayi bara da kashi 3.3 cikin 100 yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a fadin duniya daga kasar China a ƙarshen shekarar 2019. Ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla 72 da suka bace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a fadin gabashin kasar Indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya. Ruwa kamar da bakin ƙwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna Seroja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da tabo. Koriya ta Arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan Talata ta shafin intanet na yaɗa labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta kaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran. Sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga Amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta 2015, sannan kuma ita Iran na cikakken mutunta yarjejeniyar. Price ya faɗi yau dinnan Talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar Turai da Iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar. Ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata Iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata Amurka ta ɗage ma Iran yayin komawarta cikin yarjejeniyar. Gwamnatin kasar Mozambique ta ce ta sake kwato yankin kasarta daga wata kungiyar 'yan tawaye mai alaka da ISIS wadda ta mamaye muhimmin garin nan na Palma da ke gabar teku a arewacin kasar, ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi. Mutane na sake dawowa to amma ba su da abinci saboda 'yan ta'addar sun wawushe komai. A cewar Agustinho Mutisi, wani kwamandan sojojin Mozambique, yayin tattaunawa da wasu 'yan jarida da gwamnatin ta kai su Palma ta jirgin sama ranar Lahadi don gane mu kansu. Ranar 24 ga watan Maris ne 'yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na Palma mai yawan mutane 75,000 a lardin Cabo Delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adinai.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta haɗa shi, da kuma injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa ke mana fatan alheri.